daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Alhamis 10 ga watan Maris shekara ta 2022, da fatan an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a shirin, ga kanin labarai.
Washington ta yi allawa dai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine jiya Laraba. Manazarta sun ce yunkurin da China ke yi na taimakawa Rasha a fannin tattalin arziki ba zai iya kawar da takunkuman da ƙasashen yamma suka kaka ba mata da nufin tunkarar mamayar da ta yi wa Ukraine ba. Rikicin kabilanci wanda galibi ya shafi shanu ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 70 a sassa daban-daban na kasar Sudan ta Kudu.
Kanin labaran kenan, Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya ta yi watsi da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar na neman ya yi wa wani bangaren tsarin zaben kasar gyara duk da rinjayen da jam'iyyar ke da shi a majalisar. To ko menene dalili?
Abin da ya sa mutane suka harduka shine yadda aka fito aka nuna kaman cewa wani bangaren gwamnati zai iya hana wani bangaren gwamnati aiki.
Ina kuma da rahoto kan matakin da hukumomi a birnin New York ke dauka na fadakar da al'umma kan annobar corona a daidai lokacin da aka sassauta dokokin da aka gindaya da nufin dakile yaduwar cutar.
There are 4 color-coded levels: low, medium, high and very high.
Sai kuma shirin domin iyali da a yau zai dora inda muka tsaya a tattaunawa kan batun yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar. Amma kafin waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Washington ta yi allawa dai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine jiya Laraba, yayin da jami'an Amurka suka yi fatali da shawarar da ƙasar Poland ta gabatar na mika jiragen da Rasha ke kerawa zuwa sansanin sojan saman Amurka sannan kuma zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya ce ƙasashe masu cin gashin kansu za su iya yankewa kansu shawara abin da suke sanyi. Amma wannan ra'ayin shawarar mika waɗannan jiragen sama zuwa hannunmu don turawa zuwa Ukraine, wannan wani abu ne da ba za mu soma yanzu ba. Wani bincike da hukumar leƙen asirin Amurka ta yi ya ce za a ɗauki irin wannan aika-aika a matsayin babban haɗari, in ji Kirby, kuma ana iya kallon shi a matsayin wani abu da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi, wanda ya ƙaddamar da mamayar makwabciyarta a Ukraine makonni 2 da suka wuce. Rasha ta soki ta yin da ƙasar Poland ta yi na aikewa da jiragen zuwa sansanin sojan saman Amurka da ke Jamus, yayin da kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov a ranar Talata ya kira lamarin da wani lamari mai haɗarin gaske. A fadar White House, sakataren yaɗa labarai Jen Psaki ta faɗa jiya Laraba cewa na ganin a bayyane yake ƙararra, baya buƙatar ƙwararre a fannin soji don fahimtar dalilin da ya sa tashin jirage daga sansanin sojan Amurka zuwa wani yanki na ƙasar da ake fama da yaƙi baya cikin muradunmu kuma baya cikin muradun ƙungiyar NATO. Manazarta sun ce yunkurin da China ke yi na taimakawa Rasha a fannin tattalin arziki ba zai iya kawar da takunkuman da ƙasashen yamma suka kaka ba mata da nufin tunkarar mamayar da ta yi wa Ukraine ba. Takunkumin na baya-bayan nan shi ne wanda shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwa a ranar Talata da ta wuce na dakatar da shigo da mai da iskar gas ɗin Rasha cikin Amurka a matsayin nuna adawa da yakin. Kakakin ofishin jakadancin China da ke Washington Liu Fagyun ya rubuta biyoyi a cikin wani sakon imel cewa takunkumin ba shi ne hanya mai muhimmanci da inganci don magance matsalolin ba. Tun shekarar 2011 Liu ya ce Amurka ta gagaba takunkumi sama da 100 kan Rasha ba tare da warware wata matsala ba. Ya ce China ta yanke shawarar matsayinta da manufofinta bisa lamarin da kanta, dangane da Rasha da Ukraine ko Liu ya ce za mu ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen nema da samar da zaman lafiya. Yayin da Beijing ke adawa kan takunkumin da kuma shirin China na sayan ƙarin kayayyakin Rasha, za su taimaka wa makwabciyarta ta arewa. Har yanzu tattalin arzikin Moscow ya dogara ne kan kasashen yammacin duniya fiye da China, a cewar ƙwararru. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikicin kabilanci wanda galibi ya shafi shanu ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 70 a sassa daban-daban na ƙasar Sudan ta kudu a cikin makon da ya gabata, a cewar shaidu da jami'ai. A hari na baya-bayan nan dai mutane 14 suka mutu, kana wasu 13 suka jikkata a wani farmaki da aka kai kan shanu ranar Litinin da ta wuce a gundumar Dog, a cewar hukumomi a jihar Jonglei da ke tsakiyar Sudan ta kudu. Muƙaddashin gwamnan Jonglei, Tuang Majok, ya shaida wa shirin BOA na Southern Sudan in Focus cewa matasan yan ta'adda ne suka kai hari a garken shanu na Fangonki da ke gundumar Duk Padai, wanda ake zargi 'yan yankin Greater Fibo ne da ke makwabtaka da su. Ya ce maharan sun kai farmakin kan garken shanu da dama, amma sun mayar da dabbobin a daren Litinin.
To kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya, inda majalisar dattijai ta yi watsi da buƙatar shugaba Muhammadu Buhari na neman a gyara sabuwar dokar zaɓe ta shekara ta 2022 bayan har an yi wa dokar karatu na biyu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Abinda majalisar dattawa ta yi dangane da kin amincewa da gyara sashi 84 karamin sashi na 12 a sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2022 wani abu ne mai kama da jirwaye da kamar wanka. Abinda majalisar dattawa ta yi dangane da kin amincewa da gyara sashi 84 karamin sashi na 12 a sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2022 mai kama da jirwaye da kamar wanka, domin ta ce ba umarnin kotu ta bi ba, amma abin da ta yi daidai yake da bin umarnin kotun. To sai dai ga shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Yahaya Abdullahi Abubakar yana ganin yawan 'ya'yan jam'iyyar APC da suka kai 70 a majalisar dattawan na iya ba su ƙarfin sauya kowane irin mataki da ya tunkare su a majalisar. To sai dai a wannan karan matakin da kotun tarayya Abuja ta ɗauka ne ya fusatar da su.
Abin da ya sa mutane suka harzuka shine yadda aka fito aka nuna kaman cewa wani bangaren gwamnati zai iya hana wani bangaren gwamnati aiki. To wata rana in mun zauna muka ci ba za mu taba ba za mu yi magana akan wannan sashen ba ko wani abin nan. Ana iya zuwa yau ko gobe wani alkali kawai hito ya ce ya fi tashin assembly, shike na sai a yi shiru. Ai harka ce tsarin mulki, kowane tsarin mulki ya kafa gwamnati kashi uku: akwai kashin yin doka, akwai kashin tsare haƙƙin doka da tafiyar da judiciary, akwai tsarin ziyartarwa na shugaban ƙasa. Kowane yana cin gashin kanshi. Duk wani ɓarayin gwamnati wanda ya ce zai hana wani ɓarayi aiki bai da hurumin da zai yi haka a ganin tsarin mulki. Saboda haka ya kamata ko mai rubutun zai yi yana sara yana dubin bakin gatari.
Shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zaɓe a majalisar dattawa Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya ce haka demokradiyya ta gada.
An duba ne kana gyaran doka, kullum kana duba dama da hagu, wani lokacin ma ka duba tsakiya. To sai ga abin da ya fi sauki ga al'umma shi ake so a yi. Yanzu misali yake ga mutum na kan ofis yana tsaya yana zaɓe, mutum baka hankali zai amfani da damar ofishinsa na wannan ofishin, musamman ya shafi ko tsaro ko wani abu ko doka ko kuɗi, zai amfani da wannan abubuwan da zai sa ya amfani da su ya zama kuma an danna haƙƙin wanda suke ƙananan 'yan taka. Amma dai muna martaba kai shugaban ƙasa, muna mutunta shi.
Amma ga ƙwararre a fannin shari'a kuma masanin kundin tsarin mulki mai nasara Kogo Ibrahim Umar ya ce wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka juyin juya hali ne a demokradiyyar ƙasar.
Abu ne wanda yake za mu iya kallon shi kaman juyin juya halin demokradiyya, domin akwai auren zobe da masharhanta suke gani tsakanin ɓangaren shugaban ƙasa da ɓangaren 'yan majalisa. Ta yanda yake ana tunanin cewa 'yan majalisa nan kamar ɗan amshi shata ne, ba ta yiwuwa mai wani buƙata ta taho daga shugaban ƙasa a ce ba su biya mashi wannan buƙata ba. Wasu na kallon kamar ana mulki ne na haɗin zobe. To yau wannan abu demokradiyya ce ta ƙara balagewa, shine yanda nake kallon abu.
Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai, majalisar wakilai bata ce komai akan batun gyara kashi 84 ƙaramin kashi na 12 ba, wanda ya ce duk wani mai mukamin gwamnati da yake sha'awar tsayawa takara to ya aje aiki watanni 6 kafin jam'iyyarsa ta tsayar da shi a matsayin ɗan takara. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina, kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz da ci gaban labarai.
Amurka ta taya zababban shugaban kasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol murna tare da cewa Washington tana fatan fadada kawancenta mai karfi tare da Seoul. A jiya Laraba ne Koriya ta Kudu ta zabi dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta People Power Party, kuma tsohon mai gabatar da kara Yoon Suk-yeol a matsayin shugaban kasar bayan zaben shugaban kasa mai cike da takaddama da rarrabuwar kawuna. Ana sa ran Yoon mai ra'ayin mazanjiya ya dauki tsauraran matakai game da Koriya ta Arewa da China. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa BOA cewa kawancen da ke tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu da tattalin arzikinmu da kuma al'ummarmu yana da ƙarfi, inda ya ƙara da cewa shugaba Joe Biden yana fatan yin aiki tare da sabuwar gwamnatin don ƙara faɗaɗa haɗin gwiwarmu ta kud da kud. Ana sa ran Yoon zai kafa kwamitin karɓar mulki kafin ya hau kan karagar mulki a watan Mayu, wanda zai maye gurbin shugaba Moon Jae-in mai barin gado, wanda kundin tsarin mulkin ƙasar ya haramta wa tsayawa takara karo na biyu na shekaru biyar. Jami'an diplomasiya sun ce ɓangarorin da ke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ta Iran sun yi tafaɗi tashi jiya Laraba don warware buƙatar Rasha na mintunan ƙarshe da ke yin barazana ga tattaunawar da aka yi, inda Amurka ta nuna ba ta son shiga tattaunawa tare da Rasha kan lamarin. Ranar Talatar da ta wuce ne manyan ƙasashen yamma suka gargaɗi Rasha game da rukuzar yarjejeniyar da aka kusan kammalawa na maido da Amurka da Iran kan yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015. Babban mai shiga tsakani na Iran ya koma bayani a jiya Laraba daga shawarorin da ya yi a Tehran. Wakilin Rasha a tattaunawar Mikhail Ulyanov ya yi watsi da duk wata shawarar cewa Moscow na rike da yarjejeniyar, kuma ya ce ba a kammala rubutun ƙarshe ba.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madan labar mu sake komawa Najeriya, inda al'ummar Kudu maso gabashin kasar ke ci gaba da tsokaci kan korar gwamnan jihar Ebonyi da mataimakinsa da wata babbar kotun tarayya da ke birnin tarayya Abuja ta yi kan fice wasu daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar mai mulki APC. Ga Alphonsus Okorigwe da ci gaban rahoton.
A hukuncin da mai shari'a Inyang Eko ya bada, kotun ta jaddada cewa jimilar adadin kuriyu 393,342 da Dave Umahi ya samu nasara da su a zaɓen gwamna da aka gudanar a ranar 9 ga watan Maris shekarar 2019 duk mallakar jam'iyyar PDP ne, kuma bisa ka'ida bai yiwuwa a ƙaurarwa jam'iyyar APC waɗannan kuriyun. Sabili da haka, kotun ta umurci hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta yi maza ta ansa sunayen MPDP da za su maye gurbin Dave Umahi da mataimakinsa, ko kuma ta sake gudanar da zaɓen gwamna a jihar Ebonyi, kamar yadda sashe 177 na kundin tsarin mulki na shekarar 1999 da aka gyara ya tanadar. To, ko me wani lauya Dr. Monde Ubani ke cewa game da wannan maudu'in? Yace akan batun masu zartarwa, wato su gwamnoni da shugaban kasa, kundin tsarin mulki bai ce wani abu ba, kuma kundin tsarin mulki bai bayyana sauya sheka a matsayin daya daga cikin sharuɗan cire gwamna ba. Yayin da Comfort Eze tana mai ce wato idan har haka ne abun, ya kamata majalisar alkalai ta fito sarai akan batun sauya sheka don lamuran shari'a su dauki sifar da ya dace su dauka. Mr. Obinna dike wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum, kuma ya ce san bai dace ba ka lashe zaɓe da sunan wata jam'iyya sannan ka fice wata jam'iyya kana mulki, saboda waɗanda suka zaɓe ka da sunan jam'iyya ta farko ba wawaye ba ne.
Ko
tuni jam'iyyar PDP ta mika sunayen Honorable Iduma Egariwe da Mr. Fred Udogu a matsayin gwamna da mataimakin gwamna, yayin da Deb Umahi Nanana ta ce wa yana nan daram a matsayin gwamnan jihar Ebonyi. Yanzu bayanai na nuni da cewa al'ummar jihar Ebonyi na fama da wani yanayi na rudani saboda wannan al'amarin. Amma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lovett Oda ta shaida mun cewa lamura na tafiya kamar yadda aka saba.
There's nothing happening in Ebonyi. Ebonyi is as peaceful as it used to be.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Nigeria.
Bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu a birnin New York na nan Amurka. Yayin da hankalin duniya ya karkata kan yaki tsakanin kasashen Russia da Ukraine, birnin New York na daukar matakan kare al'umma daga barazanar da cutar COVID-19 ta yi a birnin da ya kasance tungar annobar COVID-19 a duniya, inda hukumomi suka fara fitar da wasu tsare-tsaren fadakar da al'umma, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da abokin aikinmu Baba Yakubu Makiri ya aiko mana.
There are 4 color-coded levels: low, medium, high, and very high.
Yace tsarin fadakarwar mai matsayin launuka hudu da tsanani sosai da rashin tsanani da matsakaici da kuma wanda ya yi rauni zai amfani da launin ja da ruwan lemo da ruwan dorawa da kuma kore, wanda zai nuna abin da ya kamata a New York City don kiyaye kansu da kuma makwabtansu. Suna kuma nuna yadda cutar ke yaduwa tsakanin al'umma. Da zaran birnin ya kai matakin ruwan lemo ko ja, hakan na nufin ayyukan kula da lafiya a birnin na cikin tsananin matsin lamba. Tunda aka fito da tsarin fadakarwar, birnin New York bai fuskanci wata barazana ba a cewar sashen kiwon lafiya na birnin. Shi ko magajin garin birnin New York Eric Adams cewa yayi.
If we see a reason to change any policies, we're going to be unafraid to make those adjustments and changes. COVID changes.
Yace za mu aiwatar da matakan da suka dace akan kiwon lafiyar jama'a don kiyaye birninmu. Za mu karfafa matakai idan bukatar yin hakan ta taso. Ba za mu ji tsoro ba wurin yin waɗannan gyare-gyare da canje-canje. COVID yana canzawa, yana sauya salo, yana kuma rikiɗewa. To dole ne mu kuma mu bishi a haka, inji magajin garin birnin New York Eric Adams. Sai dai wasu mazauna birnin na New York sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Sunana Haji Best Roma. Matakin da gwamnatin New York ta dauka mataki ne sosai wanda yake ya dace kuma ya haka a sakamakon mace-macen da aka yi a baya. Shi ne dalilin da ya sa gwamnati za ta dan sa ido haka ta gani Allah ya da wannan abin ya kau.
Ni ne Alhaji Sahalu Mahmud maso Kano Tufa. A gaskiyar magana mun yi na'amda yadda hukumar New York suka ɗauki mataki dangane da wanga cuta da iso. To sun ɗauki wannan mataki dangane da irin lissafinsu, to mu kuma mun ga ya dace. Allah ya sa albarka, Allah ya sa a dace.
Ni ne Aminu Muhammad na Aburo. To zancen da miyo yake so ya dawo da shi ai mu jin daɗin mu ne, miyo mu na New York. Don kabi biyar zumalin komai ya lafa. Yanzu akwai ɗan kwanci hankali kuma wannan cutar Allah muna ganin abin ya tafi. Insha Allah. Don ba za mu so ganin kuma irin wannan abin nan ya sake dawowa mana don irin mutanen da muka rasa. Wuda muna farin cikin haka.
A halin yanzu hukumomi a birnin New York sun dage kowane dokoki na coronavirus, amma kuma za su sanya ido domin dakile cutar idan ta sake kunno kai. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York.
To a gaida baba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka waiwa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyar shawo kan yawan mace-macen aure a jamhuriyar Niger, yau shirin zai dora inda Malam Sani Sabiu Suleiman, shugaban kungiyar addinin Islama ta ISEF, yake bayani kan yadda saba koyarwa addini ke taka rawa a mace-macen aure. Ga jagoran shirin Sulemu Muni Barma da ci gaban tattaunawa da ta hada kan masu ruwa da tsaki da suka hada da Hajiya Halima Sarme Dattijiya, kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara, da kuma Falmata Muktar Taya, shugabar kungiyar matasa. Ga jagoran tattaunawa Sulemu Muni Barma.
To wai duba waɗannan abubuwan kamar irin waɗannan maganganu da ake faɗa cewa a rajanar mace tana ƙarƙashin
takunan
ƙafarsa. Shi yasa watakila wasu maza ke amfani da irin wannan dama don cin zarafin matansu.
To wannan kuma sai dai jahilai. Ka gane ita mace da zaran ka auro ta yan mutane ce ka ɗauko kuma amana ce. Ka gane manzo Allah da bakin shi ya ce in ka ci ka ciyar da ita. In ka yi tufafi ka mata tufafi. Ita mace ana ɗaukar ta ne da muhimmanci. In ka yi aure don ibada don Allah da annabi to auren nan yana nan dindindin ba zai mutu ba. Saboda me? Saboda ka yi ne liwajhillahi saboda Allah. Duk mutumin da ya aure sa kyakkyawan niyya don Allah don ibada to yana lada lada. Amma yanzu aure ne ake na entere. Uwaye mata suna da laihi sosai. In mace ta auri mutum mai hali sai ana tunkuɗa ta ana cewa ki kokari ki wani abu. Ma'ana ta yi kokari ta samu wani abu na kuɗi ko ta zanki samun kuɗi wajen shi ko ta zanki ma ɗaukan mai kuɗi. Duk kaga abu ne wanda yake duk wannan auren ba ta da lada da ja ga abinda take nema kuma za ta samu. Maza suna da laihi sosai. In ka auri mace dan an shekara ɗaya biyu uku ba ku haihu ba, haihuwa abu ne daga Allah. Wannan abu ne daga Allah. Ko a ce a'a kai mun tunda kai aure wajen wata kaza ku shekara kaza mace duka wannan jahilci ne na iyaye. Wannan iyaye suna kai kansu subaru suna kai kansu wuta ne. Duka duk abin da Allah ya kadarta bisa alƙalamin ƙudura Allah ya riga ya rubuta shi. Mace in za ta haɗa ɗari ko ɗa goma ko ɗa ɗaya bakin abin da Allah ya rubuta mata sai an yi shi. Amma a bar shishiki kan aure a ce kai wacce tirar da ta aure wasu ce yasu ce ba ta yi zuwa ga ce ɗansu ne baya. Duka wannan lamari ne na Allah. Amma in aka yi haƙuri ana neman magani. Ai dama abin da ke kashe aure yawanci ko ka kama taka da wani ka gani aini bil aini ka kawo shaidu wannan ana iya raba aure. Na biyu babu ci babu sha wannan yana raba aure don sutura ba kullum za a sutura ba. Amma ci da sha wannan wajibi ne. In dai babu shi to ko da yake ce kana aikace ka hito ta ka kashe aure in dai babu ci babu sha kenan kaga wannan abin haƙi ne na kan namiji. To wasu mazan a gaskiya wallahi ba su ba da kuɗin da za a yi abinci ya wadata a cikin gida kuma suna da halin ka gani. To kaga wannan ba ƙaramin zunubi bane ba kana da hali. Ai shine nace maka manzo Allah ya ce istausu bin nisa ka tausaya ma iyalinka matarka alheri ne. Wasu yau mace in dai ka sa ta cikin condition kana da hali kana ba ta ci da sha kana mata sutura hankalinta yana kawa me za ta nema washi ko waje ba ta kula da shi. Magana ta uku yanda mama ta gai wasu a ce kin kwana nawa baki zo gida ba daga inda mace ta shiga ɗakin miji to zancen ta tai wani gidan su bai taso ba ana ta ha ziyara iyaye sai ki ce wani mai gida yau kwana kaza ko wata kaza ina neman izini gare ka mu tai ta da kai mu gado iyayen. Kaga wannan magana ce mai kyau kenan ci ta kanshi duk da rishi imanin shi zai sauko cewa la kina da gaskiya ya dauke ta su tai a gaida iyaye a dawo. Amma ba tisati ba yarinya ta tai gidansu gaban uwarta akwai wanda gurfi ake ma gaba ɗaya tisati ko tidimashi sai an tai gidan iyaye an yi zani wannan bai kamata ba.
Haja da wani irin cikasu ne za a iya cewa wannan yanayi da aka shiga zai iya haddasawa zamantakewar al'umma a yau.
Kasan da aka ce aure lalle mutum biyu suke ganin juna su ga musu so juna amma dai a ƙarshe iyalai ke gamuwa a sadu ya zamanto na ma'aurata har ya zamanto dangi da kowa an zama ɗaya an zama ƴan uwan juna. To ka gani in abu ya zo ya lalace zai zamanto waɗansu aka gamu ba a ma iya kallon juna. Shi ne muke so kullum a kwatanta ma yara lalle kun ga juna kuna son juna amma waɗansu abin da kuka gama ya haƙarinku kenan ka a ci zarafin juna. Ai shi yasa ka gani yanzu duk aka bar arman dangi da ana arman dangi da a ƙara danƙon zumunci da to yanzu da ya zamanto ra'ayyuka sun bambanta kowa yana gudun ya gama dan uwa da dan uwa a musu aure saboda ka ya kawo
matsala
ya kawo rabon kanu cikin gida. To yara mu ya kamata mu ba su tarbiya. Malam ya ce a sa abin ga education Islamic alaqal hal ake fara alkul fara a gida.
Wato iyaye su fara baiwa ƴaƴansu tarbiya kenan akan maganar zamantakewar aure.
Insha Allah. Nace ma mala mu dun rabi mafi yawan ƴaƴanmu a makaranta suka koyi alwala. Yanda suka koyi karatu a makaranta haka suka koyi alwala suka koyi sallah suka. Ya ace kai tashi je ka kai alwala. Baka diba baka gani yanda yake alwala. Sallah baka diba baka gani. Duk a makaranta ne suke koyi. To yanzu wannan tunda mu Allah ya ba mu sa'a mun samu muna samun ilimin islamiya muna zuwa makarantu tun gida ya kamata ite tun yana danye a gwada mishi wani bi in yayi tauli ba bai lankwasuwa kinan tun gida yaro yanda muke ce mishi tashi eh alwala mu zo mu zamna da shi to kaga yanda ake alwala dan mi da mu in za a ba mu tsoro wani abun aka ba in ka cika mutu kana tsoron abin nan ka ci shi ni yanzu haka akwai wasu abubuwa yanzu haka in na gansu gashi jiki na tashi saboda tun muna dan kan mu ci dan mine dan ka yaro koyi kwadai mun rike su cikin gar to mu yanzu wannan duk wannan irin tarbiya ba mu baɗe mu duk cikin tarbiya yake tun gida ya kamata a bada tarbiya a koya mishi addini in addini ya zarfafa gare yaro sannan a koya mishi zamantakewa da kai da dan uwanka wannan cikin ku guda wannan dan makwabta ne a koya musu sannan a kai ga yaro ya girma ga aure zama aure amma in tun wa'annan abubuwan ba a gansu ba tun baya kaga yaro sai zama tubarwar shi da dan makwabci shine abokin wadan shi ku kuma uwaye kuna hulɗa duk wani yana cikin tarbiya bar ma tun gida a tsare a gyara sannan in yi su ta waje ta bada ni ban ki ba a makarantun ma a bada saboda yanzu abubuwan da ake yi a makarantu yayi kamari kun ga da mu muna jin yarinya sai ta aihu ai aure muna yin shi a wani wuri yanzu nan ma sai ka gani a ce sai an gwada waki aihuwa a ciki duk wannan haram duk wannan yana cikin irin abubuwan da suka gurbata tarbiya mu suka gurbata yanayin mu suka gurbata rayuwar mu uwaye ma yanzu suna so lalle malamai suna wa'azi suna kuma mutane su gane da yanda duniya ta saka ba mu yanzu aure wanda ake kawai shikenan ka san lalle dana lahiya shi lauya je ya aure kwana biyu in aka ji shiru ai ka damo yarinya ke ka ni yanzu haka ina da kaman kes yahi kes goma yara yanzu da nake ina zuwa da zawata da su uwaye yanzu tun ba kansa yanzu an yi wata shida wata tayi wata bakwai wata ta ba a samu ba ciki mutane suna ta uwaye na ta damu su sai su zo suna ta koke-koke wurina ina zuwa ina zawa waɗansu ƴan matan ma amaran an kai su an diba an ce lahiya su lau to shi miji ya ce ke kuma uwa miji ki ce bai zuwa.
Falmata akasarin mata a yau in ba masu shirya muku ƙarya ba akwai wuya ku yarda da waɗanda suka zo su yi magana akan gaskiya shi yasa aka shiga wannan yanayi.
A'a, ba zancen ke ba. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ko menene zancen. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarmi da Malam Sani Sabiu da kuma Falmata Muktar Taya sai kuma madugun tattaunawar wakilinmu Suleiman Muni Barma da Jimbe Hamza da daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri. Ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadi.
To madalla Hafiz da ni sabo gashi ne da takaitattun labarai.
Washington ta yi Allahwa dai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine jiya Laraba. Yayin da jami'an Amurka suka yi fatali da shawarar da ƙasar Poland ta gabatar. Da mika jiragen da Rasha ke kerawa zuwa sansanin sojan saman Amurka sannan kuma zuwa Ukraine.
To madalla masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahotanni da suka hada da rahoton kan waɗansu mutane da ke zargin an kashe sama da jakai 1000 da nufin safarar su zuwa ƙasar China. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Jimbe Hamza da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da ma injiniyan mu ne. Alheri ke cewa sai da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana inda za mu sake shigowa da wani sabon shirin kamar kullum. Za ku iya sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook
da Twitter da Alheri